بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر وتر ربيع الثاني shekara ta 1441 hijiriya, wanda ya dace da 8 ga watan Disamba shekara ta 2018 a lissafin Turawa. Za mu dora kan inda muka tsaya a karatun na Sahih Bukhari, muna kitabu tafsir Surat al-Baqara. Yau da taimakon Allah Ta'ala za mu tashi a kan wato aya ta 223 فَإِنْ اللَّهُ تَعَالَى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّ شئتم وقدموا لأنفسكم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا نذر بن شميل قال أخبرنا ابن عون النافي قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يخرج منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكاني. قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مدى. وعن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر: فأتوا حرثكم أنّ شئتم. قال: يأتيها في رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو النعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر: سمعت جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أو أهولا فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّ شئتم.
wannan aya tana bayani ne dangane da yanda shari'a ta halattawa ma'aurata su alaka tsakanin su da juna. Allah ya ce: matanku harsul lakum kamar gonaki ne gare ku, fa'atu harsakum anna shi'tum, ku zo wa gonakinku kamar yanda kuke so, ko ka zo ta sama a gonarka, ko ka shiga ta gabar, ko ta yamma, ko ta kudu, ko ta arewa, amma dai gonar za ka shiga. Anna shi'tum daidai yake da kaifa shi'tum. Malamai suka ce mustaqbilina ko mustadbirina idza kana fi simamin wahid, ko ta gaba ko ta baya, indai wuri daya akan fata. anna shi'tum haisu shi'tum, anna shi'tum mata shi'tum, ta yanda kuka so, ko lokacin da kuka so. wa qaddimu li anfusikum, ku gabatar wa kawukanku alheri. abinda ake nufi ma yuddakharu lakum min athawab, wato abinda aka tanada muku na lada, ku yi aiki na ƙwarai don ku samu tanadin da Allah ya muku. ko kuma wa qaddimu li anfusikum, ku nemi ɗa, shine dalabul walad, neman ɗa. mutum yayi addu'a ya roki Allah, Allah ya taimake shi alaƙar a samu ɗa, don yana daga cikin babbar manufa shine mutum idan ya aure ya samu ɗa da zai gabace shi. wasu suka ce wa qaddimu li anfusikum, ana nufin ambaci sunan Allah, bismillah at-tasmiya inda al-jima'a kenan, ayi bismillah ambaci Allah: Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, lokacin da alaka da juna. ya kawo hadisin Nafi', yace kana ibn Umar idha qara al-qur'ana لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان دبيئر سيدنا عبد الله بن عمر دنجدا عمر ابن الخطاب إن ينا كراتن القرآن بايا مغانا سيا كمل كراتن سنة القرآن بايا مغانا حتى يفرغ منه سيا كمل كراتن سنة القرآن ba mutum ne mai yin Qur'ani yana surutu ba wanda malamai suna magana ana so idan mutum musulmi zai karanta Qur'ani to ya mayar da dukkan tunaninsa da hankalinsa a cikin wannan Qur'ani da yake karantawa yana bibiyar ma'anar abin da yake faɗa sannan yana jin girman Allah a ransa cewa wannan magana ce ta Allah yake karantawa sannan kuma yana jin a ransa yana aikata wani abu da zai samu lada dan Qur'ani babu abin da ake samun lada sama da shi yace wata rana sai yace ga Qur'anin nan ne rike masa zai bani hadda fa akhastu alaihi yawman na rike masa Qur'ani wannan yana nuna mana cewa sahabbai ma a tsakanin su sukan bayar da alqur'ani wani ya rike musu a karanta su karanta aji ko sun haddace ko ba su haddace ba to dabi'ar abdullahi dan umar ne yakan bayar da qur'ani a rike masa dan ya rinka wato maimaitawa da memorizing wato hadda abin da ya haddace yana ta maimaitawa kuma shi qur'ani da man gaskiya na buƙatar a rinka karanta shi lokaci bayan lokaci idan ana so ya zauna idan aka yi nesa da shi shi ma nesa yake tafiya sun ce idan ka bar shi na sati ɗaya Qur'ani to shi kuma zai barka na sati biyu in ka bar shi na wata ɗaya zai barka na wata biyu zaka zo ka neme shi zaka sha mamaki matukar baka karanta shi abinda kana ganin ka fi ƙarfin gurin ka iya sai ka zo karantawa wallahi gagara karantuwa ko ka rikice gaba ɗaya amma yawan sabawa da karanta shi yakan sa mutum ya goge bakinsa ya goge kwakwalwar ta goge tana tafiya a daidai to shi Abdullahi dan Umar yakan sa a rike masa Qur'ani wa yaqra an zahari qalb yana karantawa da hadda a riwayar Daraqutni a gara'ib Malik riwayar Ubaidullah ibn Umar ɗansa kenan daga Nafi'u shi Abdullahi ɗan Umar ɗin ne yake cewa amsik alayya al-mushafa ya Nafi' ya kai Nafi'u rike mun wannan Qur'anin in karanto in ji haddata ya karanta suratul baqara har sai da yazo daidai inda Allah yake cewa nisa'ukum harthul lakum wannan ayar da muke faɗa kenan matanku kamar gonaki ne gare ku ana magana akan halaccin shiga gonarka zaka iya shiga ta gabar ko ka shiga ta yamma ko ka shiga ta kudu ko ka shiga ta arewa in zaka iya ma aje ho ka kadiro ta sama kadira gonarka ne zaka iya shiga to wannan sai aka kamanta mace da gona ita ma matarka kamar haka ne zaka iya alaka da ita ta bangarori da kaga dama amma dai ya zama wuri ɗaya ne za a yi saduwar ba ta dubura ba haramun ne a sadu da mace ta dubura duk da akwai maganganun malamai da za mu zo mu yi bayani mu fitar da rajihin zance a kai insha Allah sai yake cewa Nafi'u tadri fima unzilat ya kai Nafi'u ka san menene dalilin akan me wannan aya nisa'ukum harsul lakum ta sauka qultu la nafi yace a ban sani ba sai yace da shi unzila fi kaza wa kaza ai Allah ya saukar da wannan ayan ne akan hukuncin kaza da kaza ana nufin saduwa da mace wato ta bayanta thumma madha kawai shikenan da ya gama yi masa bayani sai ya ainihin wato ci gaba da karatunsa ya ci gaba da bashi haddarsa a wata riwayar aka ce da ya tambayi shi Nafi yace bai sani ba sai yace masa ai nazalat fi itiyani nisa'i fi adbarihinna bayyana fihi ma ubhima huna, ma'ana Allah yayi bayani ne dangane da saduwa da mata da ake yi ta dubura, sai akai bayanin abin da aka yayi bayanin abin da aka boye. To sai kawo hadisin Abdul Samad yace daga baban shi daga Ayyub daga Nafi Abdul Samad ibn Abdul Warith At-Tannuri kenan, shi kuma yace daga babansa Abdul Warith ibn Said, shi kuma ya ruwaito ne daga Ayyub As-Sakhtiyani, shi kuma daga Nafi'u dan gidan Abdullahi Nafi'u maulan Abdullahi ibn Umar yace fa'atu harsakum annashitum sai ce ya'tiha fi zai sadu da ita ta sai shiru. Rawahu Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id daga babansa daga Ubaidullah daga Nafi daga Abdullahi dan Umar aka rawaito wannan riwaya. Anan sai ya ce ya'tiha fi zarf ne ai fi duburi kenan, zai zo mata ta dubura kamar yadda yayi bayani a riwayar Ibn Jarir a wannan hadisi din ta hanyar Abdul Samad daga shi babansa. An ce abin da yasa shi Imam Bukhari bai kawo bayanin bayan fi din ba, ya'tiha fi, kaga ya kamata ana buƙatar wani jawabi, to ya jefar da sauran jawabin ne saboda bai gamsu da bayanin ba, bai gamsu da amsar ba, bai gamsu da ra'ayin ba. Asqata al-mu'allif dhalika listinkari, saboda shi yana inkarin mutum ya zo wa da iyalansa ta dubura. To sai suka yi ta maganganu na nahawu kuma wanda ba sai mun shiga ba, hukuncin wato shafi hazful majrur wal iktifaa bil jar fi ka bar jar din, akwai al majrur din ba a kawo shi ba, fi kaza din shine al majrur, fi din kuma shine al jar. Wannan kuma wata magana ce da suka yi tattaunawa, wasu suka yi inkari suka ce ba haka bane da sauransu. Akwai maganganu na wasu daga cikin malamai da suke da fahimtar halaccin namiji ya sakewa matarsa ta baya ta dubura maimakon ta gaba, kamar yadda suna kafa hujja da wannan magana ta Ibn Umar. Akwai kuma wasu riwayoyin da suke hanawa, wasu sun umarci ai wasu sun ba da dama ra'ayin wasu, wasu kuma sun hana. Yace da Nafi'u ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar a lafazin Imam Tabarani yace innama nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nisa'ukum harthul lakum rukhsatan fi ityani ad-duburi, ku zo wa matanku matanku gonakinku ne kaman an ba da dama a zo wa da mace ta dubura. Imam Tabarani yace amma fa wannan riwayar ba wanda ya ruwaito shi ta daga Ubaidullahi dan gidan Umar sai Yahya ibn Sa'id, wanda shi kadai ne ya ruwaito wannan riwaya din. Hafiz ibn Hajar yace a cikin Fathul Bari yace a an samu wani wanda ya ruwaito, kamar yadda Abdul Aziz Ad-Darawardi ya ruwaito daga Abdullahi ibn Ubaidullahi ibn Umar daga Nafi'u aidan, kamar yadda yazo a riwayar Daraqutni a cikin Gharib Malik. Daraqutni ya dada ruwaitowa ta hanyar Darawardi daga Malik daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar yace nazalat fi rajulin min al-ansar, wai asalin ayat ta sauka ne akan wani mutum cikin mutanen Madina wanda yaje ya sadu da matarsa ta dubura, mutane suka yi ta surutu aka yi ta magana aka ce ya za a yi a zo a yi haka. To kaga wannan surutun da mutane suka yi ta yi da maganganun da suka yi ta yi ai yana nuna ana kyamar abin kenan, amma ga wani nan ya je ya yi. to shine a wannan riwaya sai suka ce sai Allah ya saukar da aya a nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shaytum, matan ku gonakin ku ne ku zo musu yadda ka zo, za ku iya zuwa musu ta dubura amma a sadu da su ta gaba, ba wai a sadu da su ta dubura ba. Wanda da yawa waɗanda suka fahimci haka malamai suna faɗa cewa fahimta ce ta kuskure, wanda wannan ba daidai bane ba. Akwai riwaya ta Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Allah ya masa rahama, shi ma ya kawo ya ce Ibn Kathir, kamar yadda Ibn Kathir ya kawo shi ma ya bayani, ya ce wannan maganganu da ake ruwaitowa daga Abdullahi ɗan Umar daga ‘ya’yansa irinsu Ubaidullah, kamar yadda Imam Nasa’i ya ruwaito da Salim ɗansa da Sa’id Ibn Yasar, kamar yadda Imam Nasa’i ya ruwaito da Ibn Jarir, an ruwaito duka daga Abdullahi ɗan Umar. Abu Sa’id Al-Khudri ya ruwaito kamar yadda ya zo daga Ibn Jarir da Imam Tahawi a cikin Mushkil. Wani mutum ya zo ya sadu da matarsa, wannan duk sun ruwaito wannan labarin, ya sadu da matarsa ta dubura, mutane suka yi ta masa musu, Allah ya saukar da wannan aya, suka yi ta masa faɗa, Allah ya saukar da wannan aya. Ya ce an ruwaito wasu mutane sun yi amfani da wannan aya wajen halatta namiji ya je wa matarsa ta dubura. Salaf Ibn Shaban ya ruwaito shi daga yawa daga cikin sahabbai ma da tabi'ai, wai suna da wannan. Haka Imamu Malik a wasu riwaya daga cikin riwayoyinsa. Abubakar Jassas ya yi bayani a cikin Ahkamul Qur'an daga Malik cewa Imamu Malik kuma ya halatta haka, amma almajiran Imamu Malik sun ƙaryata wannan magana, sun ce sam Imamu Malik bai halatta mutum ya je wa matarsa ya sadu da ita ta dubura ba. Wannan almajiransa wanda suke tare da shi suka ce wannan kalamun qabih wa shani'a, magana ne mai muna ƙazanta a ce Malik ya halatta wannan, kuma bai kamata a danganta gare shi ba. Khatib ya ruwaito daga Malik ta hanyar Isra'il ibn Rawha, yace na tambayi Malik akan wannan, sai yace ma antum qaumun arab hal yakunu al-harsu illa mawdi az-zar la ta'du al-farj, ya hana kaga wannan. Yace yaya za ku tsallake inda Allah ya halatta ku je kuna aikata wani abun da Allah baya so? Kaga wannan riwaya ta nuna cewa bai halatta ba. Imam al-Qurtubi yake cewa akwai waɗanda suke cewa wai an samu wannan maganar a cikin wani littafi ne na Imam Malik na sirri, wani littafin Kitabu Sirr. Imam Ad-Darqutni ne yake cewa Imam Malik ya fi ƙarfin yayi wani littafi wai wani na sirri a matsayinsa na imam, sam ba haka bane ba, babu wannan magana. A mazhabar Shafi'iyya da mazhabar Hanafiyya da sauran almajiran Imam Abu Hanifa da mazhabar Imam Ahmad da mazhabar jumhurin malamai, haramun ne namiji ya sadu da matarsa ta dubura, ya tsallake farji ya sadu da ita ta dubura, wannan ba daidai bane ba. So wannan shine a takaice ne maganganun da aka ruwaito, amma dai an rinjaye da rashin halaccin, har ma an kawo riwaya a wajen Imam Tirmidhi, annabi yana cewa la yanzuru Allahu ila rajulin atam ra'atahu fi dubriha, Allah bai kalli mutum ba a kiyama duk mutumin da yake saduwa da matarsa ta dubura ya kaurace mata kamar yana luwadi da ita kenan, ko kallonsa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai yi ba ranar tashin alkiyama. Akwai riwayar Imam Nasa'i da isnadi ingantacci daga Abin Nadar, ya ce wa Nafi'u, ya ce innahu qad aksara alayka alqawlu annaka taqulu an ibn Umar annahu afta an tu'ta an-nisa fi adbarihinna, ya kai Nafi'u maganganu sun yawaita a kanka cewa kana ta bayar da fatawa wai Abdullahi ɗan Umar ya halatta a je a sadu da mace ta dubura. Sai shi Nafi ya ce kadhabu alayya, wallahi ƙarya aka yi mun. To kaga koda wanda zai ɗauki wannan riwaya ya riƙe ta ya ci gaba da bada fatawa da ita, to ga shi wanda ake danganta maganar zuwa gare shi ya ce kadhabu alayya. yace bari zan baka labarin me ya faru ni dai abin da na sani wata rana Abdullahi dan Umar yace in rike masa Qur'ani zai bani hadda ya ci gaba da karanta surar al-Baqara bai tsaya ba sai da yazo nisa'ukum har sulakum sai ya ce mi ya kai nafiu kai ka san wannan aya ta akan me ta sauka sai nace a sai ce ai mun kasance mu Qurayshawa mun kasance tare da matanmu yayin da muka shiga Madina muka auri matan mutanen Madina sai yanayi ya canja tsakanin matan muka da matan Madina sai muka wasu daga cikin mu sai suka nemi su sadu da mata ta ainihin wato dubararsu sai suka su matan Madina sai suka iyadda karihna dalika wa azamnahu suka girman wannan abun kuma ba wani abu bane yasa su kansu matan Madina sun yi koyi ne da dabi'u irin na wato Yahudawa saboda su ba su yadda a yi musu haka din ba sai Allah ya saukar da nisa'ukum har sulakum har zai ci gaba da yi masa bayani cewa ba wai yana magana akan halacci bane wannan danganta zance da ake gare shi ba daidai bane ba kuskure ne to wannan kenan akwai wata magana da ake cewa kamar yadda Imam Tahawi ya ruwaito wai Imam Shafi'i yana cewa wai ba a samu aya ba a samu hadisi ba a wurin annabi da yake halattawa ko yake haramtawa wal qiyasu annahu halal cewa babu hadisi ko hadisin da ya hana ko hadisin da ya ƙaryata Abu Nasr ibn Sabbaq rantsewa yayin da Allah yace ya rantsi da Allahu alladhi la ilaha illa huwa yace wallahi wannan magana ba haka bane kwata kwata Imam Shafi'i bai haka bai faɗi haka ba yace bal nassa Imam Shafi'i ala tarimihi fi sittati kutubin min kutubihi littatafai guda shida Imam Shafi'i ya nasanta a cikin littafansa akan haramcin kada mutum ya je wa matarsa ta dubura so wannan dai maganganu ko da mutum zai ji su a wani wuri zancen da ya fi inganci shine haramcin haka din ya dada kawo hadisin samitu jabir ya qulu kanat al-yahudu taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'a al-waladu ahwalu su yahuda da mun sun can fa abun cewa du ba ma wai ya sadu da ita ta dubura kamar luwadi ba a'a yazo ta baya duk wanda yake saduwa da matarsa ta baya ba wai ya sadu da ita ta dubura ba a ta baya ya sadu da ita ta gabanta to dan yana zuwa da harari garke don haka shi yasa su ma ba sa ma yi so Yahudawa tunda champions ne sun camfa to shine Abdullahi dan Umar yake faɗa matan Madina da aka zo aka aure su ma sun tasirantu da wannan dabi'a din ta matan Yahudawa ja'a alwaladu ahwalu dan yakan zo ahwal wato irin mai harari garke sai suka ce duk wanda ka ganshi da harari garke to wannan ya nuna cewa mahaifin shi ya sadu da uwarsa ta baya ne amma wannan maganar fa ba haka take ba yawa halal ne ba wai haramun bane illa kawai saduwa ta duburan ne ba a halatta ba wannan dai shine a takaice sai kuma magana akan sakin mace dan kun hukunce hukuncenta na'am 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 haka da aka musanta shi ne dan can baya babu shi ba da kuma suke da babu wannan abin da zai fita da aikuwa ko fitar da na'am ban gane me kake so ka ce da aka musanta da gona na'am da gona ai kaman guri da ake shuka abu eh haka shuka kuma zai fitar da abin da yake mai amfani ne eh haka ne saboda haka ta gaban mace ne ake saduwa da ita fitar da da kuma fitar da yaya eh haka ne ta baya da aka ce kaza to babu abu da zai zuwa eh haka ne eh wacce fahimta din ba haka ayar ma ba za ta nuna halaccin haka ba ba warai tunda a gona zaka shuka in kai shuka kana tsammanin ka fitar da amfani ne to kaga duk wanda zai je luwadi da mace ba yanda za a yi ta aihuwa bai zai yi ta dauki ciki a haka ba gaskiya ne na'am wa idza tallaqtumun nisaa habun babi ne na'am
باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذبوهن أن ينكحن أزواجهن. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر أقدي قال حدثنا عباد عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني ماكل بن يسار قال كانت لي أخت تقرب إلي وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني ماكل عن يسار وهو رسول وحدثنا أبو
ماكل بن يسار
ماكل بن يسار وهو رسول قال قال وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت ماكل ماكل بن يسار ألقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى ماكل فنزلت فلا تعجلوهن أن ينكحن أزواجهن.
Wannan aya ta cikin suratul baqara ta 232 ita kuma tana magana ne ga waliyai na mata cewa duk wanda aka sake yar uwarsa to kada ya hana ta yin aure bayan ta gama idda ta samu miji saboda wani ra'ayi nasa. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ idan kuka saki mata wannan yana nuna mana halaccin a sake mace din saki ba haramun bane sai dai ba son sa ake ba amma in an yi halatta yawa idan mace ta yi wani abun wani dalili yasa za a sake ta za a iya sakin ta in an ce saki an warware aure an kwanci kullun ko alakar aure tsakanin miji da mata sabubai da yawa suna iya faruwa wani abun zahiri ne kowa zai iya fahimta wani abun kuma a boye yake ba wanda zai iya ganewa sai mijin sai matar wani ma mijin ne kawai yake sani matan ma ba ta san meye dalilin da yasa aka sake ta ba kuma ba dole bane idan mutum ya saki matar sai ya je yayi ta yadawa a duniya ya fada saboda ta yi kaza ne ko saboda tana kaza na saki ta ba dole bane akwai asbab zahira sabubbai na fili a abata da kirki a abata da addini a abata san mutunci ba ha tana da fitina tana ta da hankali ha tana kaza tana kaza tana kaza wannan wani abu ne wanda wataƙila yaran gida ma za su iya fahimta akwai wani abu kuma duk ba wannan bane tana da kirki tana da hali tana da kaza amma tana da wata larura wanda shi kuma mijin yana ga bai zai iya jurewa wannan larurar ba wala Allah ba a sanar da shi ba daga cikin matsaloli da ake fuskanta na mutuwar aure akwai wannan duk wanda yake da yarsa zai aurar da ita ga wani idan tana da wata matsala ko wata larura to ayi bayani wa wanda zai aure ta a ce wannan yarinya kaza 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 amma akwai yar matsala kaza a gaya masa in ba ta da lafiya ne eh wallahi ka ganta tana da matsalar ciwon farfadiya kar a ninki mai masa a zo ayi biki ayi komai da komai wata ran kawai yazo ya ga ta fada masa a gida ashe tana da wata tsohuwar larura ba a gaya masa ba kaga an gaya masa ya gamsu zai aure ta ya ci gaba da neman magani ya taimake ta amma ba a gaya masa ba sai ya zo ya ga tana ta faduwa tana ciwon farfadiya ya kashe kudinsa ya aure ta kuma daga baya fahimta to kaga in zai iya rike ta zai ci gaba da rike ta wannan shi yafi idan kuma ya ga bai zai iya rike ta ba a haka ya sallame ta to bai saba wa Allah ba ana iya samun larurori na wasu abubuwa na rashin lafiya haka kuma wataƙila shafan aljan ko ka ga mace tana firgita ko tana suma su iyayenta sun sani to duk lokacin da zai zo wajenta ai bai zai ga ta firgita ba bai zai ga ta suman ba shi zai ganta kiliya ne kawai to bayan ya ji aure sai ga tana faduwa masa to bai ji dadi ba akwai wanda ya auri mace suna tare kawai sai lokaci lokaci sai ta fadi in ta fadi sai ta fitsari gaban yara sai ta fita daga hayyacinta ko sun yi tafiya ko sun je unguwa ko ana gidan biki ko na to kaga mutum in iyalinsa ne ya san tana da wannan larura kaga zai kiyaye ba zai bari ta je wani guri kaza dan kada abin ya faru ba ko amana ce ta aure a gaya wa mutum akwai wacce Allah ya jarrabe ta ita fitsarin kwance take yi ta girma Allah ya bata larurar bata iya dainawa ba da aure da komai sai kullun a gata ta fitsarin kwance ta yi ta aure tana yana mutuwa aka kasa gane me yasa ba ta zama auren abun tausayi wallahi duk wanda ya aure ta dan lokaci sai ya sake ta ga ta mace iya mace masha Allah amma da wani ya aure ta sai ya sake ta da wani ya aure sai ya sake ta ashe larura ce da ita boyayya su kuma iyayen sai suke kuskure inda mutum yana fitsarin kwance misali ya zaka ki gane dan ka zo wurin su kana neman su ba za ka fahimta ba to ta je sai ta yi duk wanda ya aura sai ya sake duk wanda ya aura sai ya sake aure ya yawaita wasu ma sai a ce da nuni da ita a'a wani fara kafa ne da ita a'a wani ne to shi na gaya muku akwai larurar da ba a iya fadanta wasu kuma ba su da kirki ne a ta da kirki sam a ta za ka ganta garau amma shaidani ya ce cikakkiya sai ta azaba wa mijin fitina kulle-kulle bin bokaye kulla alaka da abokanan banza a ta a zahiri amma za ka gabata da gaskiya wata kuma barauniya ce sata kamar gafiya matsiyaciya warai da gaske wallahi akwai su malam ita kaga baka da matsala wajen biyayya baka da matsala wajen kaza baka da matsala wajen kaza amma akwai dauke-dauke abin da za ta gani in daidai yadda za ta sace su za ta sace da bi kayan amfanin gida ta sace miji ya je ya gama wahala ya sayo abinci ya kawo ya gaina ta karewa ta yi ta abubuwa gidanka ya zama wani kanti ne na musamman ana sai da magi a gidanka ana Allah ana sai da taliya a gidanka makota sun sani suna neman abu mai araha a gidanka ake sai duk ina gaya muku wannan maganar wallahi akwai matan da suke yi ba su da imani ba su da tausayi akwai wata ita kuma abin da za ta yi ita kuma gina 'yan uwanta suke a kanka duk abin da za ka sayo to sai ta ɗeba kuma ta aika gidansu ka ciyar da ita ka ciyar da ubanta ka ciyar da yayanta ka ciyar da ɗan uwanta ka ciyar da danginta ka ciyar da kishiyar uwarta duk baka sani ba saboda kamfani ne kai za ta nade ta ɗiba ta aika kuma duk baka sani ba kuma bara a gaya ma ba na sha gaya muku akwai mutumin da ya kama wata yarinya gidansa ne irin mai aikin ne ya kama ashe shinkafarsa ake auna ana zuwa ana cefanarwa ya dawo sai ya ga yarinya tana ɗauke da kullin abu kamar kayan wanki ya ce ke me wannan yarinya za ta kauce ce zo nan to ai ba laifi bane mutum a gidansa in ya ga an shiga da wani abu ko an fita da wani abu ya bincika sai aka hada shi kamar kayan wanki shi gidan wanki zan kai makota ya karba yana budewa ya ga 'yan zannuwa da 'yan tsumo kara kamar wanki za ka yi a ciki sai ya ga kwanon shinkafa biyu a leda ashe za a kai makota ne an gama ciniki za a kai sai ce ina za ki ce gidan wanci sai ce daman kina kaya ta ce ai daman anti tana bani ina kai gidan wanci ina kai ya ce to na gode to yanzu wannan dan Allah malam mutum bai zai dau mataki ba to da zai rubuta mata takarda ya sallame ta sai ce ta kuka ta ce haka kawai ya sallame ta ya mata shari ne magi da ka gani wasu wallahi ba su iya hakura ce sun sai da shi manja harkar gidan nan da kake gani akwai sai addu'a in Allah ya taimake ka ka samu nasara to in ko baka ci sa'a ba wata ta tseto ka billahi alazim sai ta sa maka furfura lokacin furfura ka bai ba dan gigita ka za ta yi sosai to duka waɗannan abubuwan suna faruwa wani kuma za ka ga shi kawai mu'amala suke yana gabata mutunta musu iyayensa baya ganin tana mutunta iyayensa haka wannan duk abu ne internally ne a gida yake abuwai ina yin wannan bayani ne saboda muna da wata ɗabi'a da al'ada da zara an ji mutum ya sake matarsa sai a rinka zaginsa ai ba idan mutunci ka duba ya sake matarsa ka duba shekararsa kaza ka duba yayi kaza ɗan uwanta su zage ka wasu su zage ka makota ma ku je ku shiga cikin maganar abin da bai shafe ku ba kowane mai gida shi yasan me yake damunsa har ka yadda ka rinka sa baki abin da bai shafe ka ba kuma koyar uwarka ne ka sa abincika me halinta me ɗabi'arta yanzu wani ya kawo matarsa ya ce suna ta rikici da ita ya ce ita masifarta ita ce kullum yawo bin makota ya ce kuma makotan da take da alaƙa da su bai yadda da su ba ya ce yana iya ƙoƙarin yi mata tarbiya wallahi malam ya yi matar nan ta ce ita ba ta daina ba ya ce yanzu ni ina mijinki sai ki fita ki tafi inda kika dama kuma ban isa in tambaye ki ba ita neman izini ma ba ta yi wai ai makota ne ni a gabana take ga yau makotan za fita makotan sai an je an gaya mai na ce kwarai kuwa dole sai kin gaya masa dole rikici ban gaya maka ya ce to shi bai yadda ba ita ma ta ce ba za a raba ta da ƙawayenta ba to kaga wannan ai ta zo ta zama mijin kenan ya ce kuma wanda take alaka da su din ban gamsu da shi mijin matar ban gamsu da wannan ba ni ita ma matar ban gamsu da shi ananta ba yaya zan bar iyalina ta rinka shiga gurin da ban yadda ba kawai wai sai dai mutum ya zo gida ya tarar matarsa ba ta nan shegen yawo kamar kaza ba daidai ba ne wannan to yi irin waɗannan abubuwan suka rikice kai kai ta ita daina ba ya ta sallama ita ba za ki bari bismillah ki zauna ba za ki bari ba tafi gidanku ai kwarai kuwa yaya za ta zauna ita za ta juya ka ai ba a haka yi ni da wahala ni da cefane ni da hidindimin yara ni da kaza da kaza ni da kaza ke da doka ha bai zai yi ba ko ki bi ko ki haƙura ki je ki samu wanda ya dace da ke za ki juya shi yadda ya ga dama na ce ka kora mata wannan jawabin na ce ke ki tsaya ki ba Allah ki ba gaskiya yawa ya fi ki gaskiya ki da a kuɗa duk inda za ki je sai kin nemi izini ai dan saboda tsaro annabi shi ma nasa matan maraka su yake unguwar in za su je unguwar ka duba matan annabi ne iyayen mu'minai ne amma wallahi a ruwaito annabi da kansa yake raka matarsa unguwa ta je ta yi abin da za ta yi yana tsaye a kofar gida ta fito su dawo gida amma wai wani ya zo yana ba da fatawa wai wai ana gaya mata wai 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 duk matar da ta fita ta ji inda ta ga dama mijinta bai isa ya tambaye ta ina ta je ba a rediyo fa malami yake wannan fatawa ka duba wannan magana dan Allah wai miji bai da wani yancin da zai garkame matarsa wai ya hana ta wai wai ta je inda ta ga ta in ta fita ko ina ta je kuma ba shi da haƙƙin ya tambaye ta wai ina ta je na'am kwarai kuwa ina gaya maka a rediyo aka faɗa yanzu mata suna ta murna sun samu fatawa na ce wani ai aure zai kashe ai dan waye zai da wannan kawai mata ka da buga ta kama hanya ta fita baka san inda ta je ba baka san inda ta je ba a irin wannan zamanin baka san da wa take alaka ba a irin wannan zamanin to idan gidan maza take zuwa fa na'am 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 me sai aka ga mun yau kake a cikin wannan wanki ta duro maka akan gidan kawta kai jama'a ga wani karatu wannan kani yafi karfi na ma ai gaba daya amma da dinu yazo maka yanzu
Allah ya zo wanke ma.
Malam kaji wannan yace shi a gaban sa ma ya faru. Ana wata ga wata. Wani ne ya mutu. Wani mutum ne ya mutu ko? Eh? Wata mata ne mijinta ya mutu. Ana cikin harkar mutuwa sai ga yaro ya taho da ullin kayan wanki aka zai shiga gidan. Ko wanke shi ba a yi ba mutumin. Sai mutane suka ce a'a to wannan yaro me zai me wannan kaya haka an yi mutuwa kuma ana shiga da kayan wanki gida. Ga jimam eh? O fita zai yi? A okay to mana gidan wanda ya mutu. Sai ga yaro ya fita da zai fita da kaya. A'a mai gida ya mutu. Ana jiman mutuwa ko wanke shi ba a kai shi kabari ba. Ga kayan wanki kuma za a fita da shi. Kai mutane suka ce a'a. Dole sai an bincika wannan ba a ga yadda da wannan abu ba. Insha Allah ana tsaye da yaro ana bude kayan wanki na sai ga miliyan uku. Miliyan uku. Miliyan uku. Matar ta kulla a matsayin kayan wanki ta bayar a kai gidan ƙawarta a ajiye mata. Da Allah ka duba wani bala'in rashin tausayi da rashin imani. Yanzu haka kudinsa ne ya bata ajiya ko harkar kasuwanci ko na wani ko wata dukiyarsa ko wani abu. Wata dai amana ce. Ka duba fa bata tausaya masa cewa ya mutu ba. Ba shi ne damuwarta ba. A naɗe miliyan uku a cikin zani a haɗa da kayan wanki a je a aika wata ajiye mata. Billahi al-azimu malam wani rashin tsoron Allah in an faɗe shi hankalinka bai zai ɗauka ba. Shi fa ya mallaki sama da haka ɗin shi yanzu ya mutu ya bar wannan abin. Ke kuma kin zo kin kwashi. Wannan bawan Allah ya ce shi a gabansa aka yi wannan. A gabansa aka yi abu. Kaga ashe abin da ake faɗa ashe ana yi. Ana yi. Ana yi. So ba mamaki yanzu mutumin nan kafin ya mutu ta yi ta azabtar da shi. Gafiya ce wannan matar ta yi ta jido. Haƙuri ne kurin ya tsaye da shi. Ya bar shi, ya bar ta suna tana zaune tare. Ko kuma bai gane ba. Zai iya yiwa a ta auna kama ba za ka gane ba wallahi. Yanzu akwai wanda in ya shigo gidansa bai da matsala. Kaza kaza. Ai har fada ana yi da yara a kasuwa. Mutum ya ci koren yaransa a kasuwa. Ashe matarsa ce take sace mai kuɗi bai sani ba. Wannan wani irin rashin imani ne. Wani kuma kamawa yayi ƴaƴanta take tura suke mai sata. Ku je ku bude kaza ku dauko mun kaza. Ita ba za ta je ba amma za ta tura aje ai. Duk mata suna yi akan mukalla. Ku yi hakuri akwai larurori masu tarin yawa ɗabi'unmu ne da halayenmu suke jawowa. Wata in kaga aurenta ya mutu wallahi Allah ina gaya muku Allah ɗaya ne halinta ne ba shi da kyau. Yanzu kaga yanzu wannan me za ta ce wa mutane wannan. Kuma haka suke yi ko rashin lafiya ba kake yi da an ga baka da lafiya an ga abu nan fa an fara tattare kenan. Kuma Allah ya jarabe mu galiban mazan su suke mutuwa su bar matan. Galiban mai gida shi yake mutuwa ya bar matarsa galiban. Akan samu wani matarsa ta mutu amma kafin ka ji an ce matar wani ta mutu za a dade sai dai ka ji an ce wani ya mutu ya bar matarsa wani ya mutu ya bar matarsa haka abin yake fara. Mazan sun fi rashin dadewa matan sun fi dadewa. Ina jin tumunin da za ta ɗiba ne bai ishe ta ba. Take so ta ƙara. Wai da ta ce ko za ta biya mai bashi ne watakila ko? Allah ya gyara halinmu. So jama'a saki halal ne in bukata ta yi ba fa mun ce a je a ta sakewa ba ne. Amma ina so na mu kore wata ɗabi'a ne da muke da ita. Idan ka ji mutum ko ya rabu da matarsa ka daina zuwa kana zama kana ta surutai dan baka san me yake damun shi ba me daki shi ya san inda yake masa yoyo. Kowa yana so Allah tsare masa ƴaƴarsa tana aure kowa baya so a sake masa ƴaƴarsa to amma mu yi ƴaƴanmu tarbiya mu yi musu tarbiya. Allah ya ce idan kun saki mata ajalinsu ya kai idda kenan fa balagna ajalahunna iddasu ta kai to fala ta'dhuluhunna kar ku hana su an yanke ni azwajahunna su auri mazajensu in suna so. Anan ana nufin waliyai a waɗanda suke kula da mata. Sai kawo hadisin Ma'qil ibn Yasar yace kanat li ukhtun tukhat wato tukhtabu ilayya, ina da yar uwata wanda ake neman aurenta a wajena. Kaga shine waliyinta, wannan yana nuna kenan duk wanda zai nemi aure to sai ya bi ta hanyar waliyin mai kula da yarinyar. Waliyin nan nata ko dai ubanta ne ya zama waliyinta, ko yayanta ya zama waliyinta, ko kaninta ya zama waliyinta, ko ɗanta yana iya zama waliyinta. Yanzu a shari'a mace ɗanta zai iya aurar da ita. Ni wane wane na aurar da mahaifiyata ga Alhaji wane, a bisa sadaki naira 1000 kaza, ba laifi bane ta tura ɗanta ya wakilce ta. Wannan kuma shi yake nuna maka ashe dai namiji shi yake sama da mace. Duk inda mace ta kai bata isa ta je ta bayar da kanta, ta je ta zauna a wajen ɗaurin aure, ta ce a neme ta, ga ta bayar da kanta ba. Kaga wannan ma kaɗai ya nuna maka cewa lallai mace namiji ne yake sama da ita. Kuma a duba, ka duba mala ɗan da ta haifa fa, ɗan da ta haifa ya je ya tsaya a matsayinta ya bayar da ita ya aurar da ita. To yace to ana zuwa nemanta a wajena, tukhtabu ilayya. Yace to shi wa qala ibrahimu, daga yunus, daga alhasan, haddathani ma'akil bin yasar, haddathani abu marmar, qala haddathana abdul waris, haddathana yunus an alhasan anna ukta ma'akil bin yasar dallaqaha zawjaha. A wannan riwayar sai aka ce yar uwarsa ce mijinta ya sake ta, kamar yanzu kanwarka mijinta ya sake ta, kamar yarka mijinta ya sake ta. Fatarakaha hatta qadat iddataha, shi mijin da ya sake ta bai mayar da ita ba har sai da ta gama idda. Fa khatabaha, sai da yaga ta gama idda kuma sai saki dawowa wai yana neman ta zai mayar da ita. Wato kamar ku gane yadda abu, kana da yar uwa ne, wani abu ya shiga tsakanin ta da mijinta ya sallamo ta ya sake ta, yana so zai dawo da ita din, bai dawo da ita ba sai da ta gama iddarta, ko bai yanke shawara ba sai lokacin, to ta gama idda. A ka'ida ta aure yan uwana, duk wanda ya sake matarsa kafin ta yi jini uku ko ta yi wata uku yana da damar ya ce na dawo da ke, ba sadaki ba sake sabon ɗaurin aure, kuma ba wanda ya isa ya ce ba za ta dawo ba, don har yanzu ba ta gama fita daga hannunsa ba. Matukar saki ɗaya ya mata ko biyu, da ya ce wance ki dawo gida ta fi dawo. Magana a ce a ai wallahi tunda ka suke nini baran koma ba, a kina da daman ki ce baran koma ba ne in kin gama idda, dole sai ta gama idda. Idan baki gama idda ba, yace ya dawo da ke duk zuciya duk fushin da kika yi, sai ki haƙuri dan a koma a ci gaba da rayuwar auren, shi yafi sakin. Ku gane wannan, saboda ana ta tafka rikici, mutum ya saki matarsa bata gama idda ba, ya dawo da ita kawai sai yayanta ya je kai shi kotu. Alƙalin da yake mai hankali ne, yayi karatu ya san me yake yi, bai kamata ma ya sa baki a cikin wannan ba, sai dai in akwai cutarwa. Idan an fanci cutarwa to sai kuma ai bincike na adalci, a lokacin kuma alƙali zai iya amfani da veto ɗinsa, ya amfani da ƙarfinsa, ya amfani da power ɗinsa. Amma in babu wani uzuri ƙarfafa zai iya dawo da ita. To sai kuma miji ya saka cishi kuma bai ce matar ta dawo ba, ya sallame ta ya ci gaba da harkokinsa, bai farga ba sai bayan wata na huduma, ashe har ta yi idda ta yi ta gama, sai ya zo ya ce ta dawo. To nan kuma bai da izinin ya ce ta dawo, sai dai ya bi layin zawarawa. Ai kwarai da gaske, ya je wanke rigarsa ya gyara hularsa ya je ya tsaya yana jira, in ta ga dama ta fito, in ta ga dama ba za ta fito ba, sai ya yi sikirinin ɗinsa. In Allah ya taimake ta wani ya zo mai ɗan dama dama, kaga shikenan, in ta yadda za ta canja shikenan ka yi asara. To wannan Ma'aqil ibn Yasar yar uwarsa ce mijinta ya sake ta, kai bawan Allah wato ba ni sunan shi ba ka dawo ba, sai da ta gama idda. Ma'aqil ibn Yasar sai ransa ya ɓaci, yaudan me ba zai zo ya dawo da ita ba sai yanzu ta gama idda, sai ce bara ba da damar ba, bara a ba da damar ba, ya hana ta. To a zamanin annabi aka yi wannan, kawai sai Allah ya saukar da wannan ayar, wa idza tallaqtumun nisaa, idan kuka sake mata suka kai lokacin iddan suka kammala, to ku waliyai kar ku hana matan ku ce bara su koma tsohon gidansu ba,
a bata dama in tana da ra'ayi tana son mijinta ta koma, idan kuma ba ta da ra'ayi a bata dama ta ce ba za ta koma ba, amma wali yazo ya tsaya ya hana, kasa abin da yake faruwa kenan. Sai wani yayin ta ce mallam in na saki ganin ka kofar gidan nan zaka tashi hankali ya sa maka bakin gilas kaman bai taba sani ka ba, dama yana jin haushin ka. Allah ya taimake shi ka sake ta ta gama idda, to wannan ba daidai bane. Ko kuma a hada kai da uwarta, eh inda zaki koma gidansa ni kan ba ni baki, Allah ya isa tsakanina da ke, to uwarta ta ce ba ni baki in ka koma, kuma galiban kuma suna so su koma. Bari in ga muku wani sirri, galiban in mace mijinta ya sake ta a cikin mata 100, idan miji ya sake ta idan akwai komai komai, to galiban suna so a mai da su, ka san me wato alaka tsakanin miji da mace, Allah kada ya barau kan sani daya kenan. Na biyu kuma musamman a irin wannan zamani, kaga zaman zawarcin nan abe da dadi, ko suna da komai a gida suna da mallakan komai, to wallahi sai sun ta fada da ita da uwarta ma, da yawa ana raba fada tsakanin bazawara da ta kaso kaso aurenta ta dawo gida da uwarta. Aikin banza uwar za ta rinka fada, kin je kin kashe aurenki ni kin zo kin takura mu, uwar za ta rinka gaya mata bakar magana, haka suke. Shi kuma uba yana can yana harkokinsa, eh warai kuwa kaninta ko wani yayanta ya mata wulakanci a goyi ba, eh kin baro gidan mijinki ya zaki zo ki takura masa a gidan ubansa, to duk wannan wulakancin mata suke tunawa, a ta gaya mata bakar magana, to wannan yakan sa sai su so su koma. Wasu kuma suna taurarewa in akwai matsala mai girma, wasu ba za su koma ba. Yanzu wani wato in na gaya muku wani abin za ku yi mamaki wallahi, ku yi haƙuri bari in gaya muku, ni ma kaina abin yana ban mamaki. Wani ƙaure ne ake ta rikici, aka bugo mun waya daga can nesa ne haka, aka ce ta koma, ta ce a bara ta koma ba, ai ga ƴaƴan uwa suka ce ta koma kaza kaza. Ya ce mijin ne ya gaya mata, ya ce shi fa gaskiya bai yarda da ita ba, wai ta yi masa wasu abubuwa, ai wata rana ta ga abubuwan da ke masa kamar ma kashe shi za ta yi. Sai ta ce yanzu ina zaune ina kana aure na da ƴaƴanmu har sun balaga sun girma sun shiga jami'a, in kashe ka akan me zan kashe ka? Kawai sai je siyo bindiga, ya siyo bindiga pistol ya nuna mata, ya ce kin ga wannan wallahi ajalin kici warai kuwa. Ya ce wallahi wallahi in kika yi min kaza wallahi sai na kashe ki. Na ce kai, ta ce wallahi tallahi malam, a kira shi. Ta ce to ya zan yi in zauna a gidansa, yaya zan yi? Ta ce ba ni da nutsuwa in je da daddare ya danna mun altashi ya hallaka ni. Su kuma yan uwa da yake yana dan maiƙo yana da dama, kuma hakan aka yi. An tambaye shi, ya ce eh dole ya kare kansa, ka ji hauka, ka ji kwancewar ƙwaƙwalwa, ka ji gajeren tunani. Na ce yanzu mutum musulmi zai iya wannan abu? Matarka ka ɗauki bindiga ka ce kaza kaza, ai al'amura sun lalace ana ta kashe mutane, ni ba zan bari ki kashe ni ba. Na ce to yanzu anan gurin akan makalla waliyi, duk daga wannan ayar ko ta ce kada ku hana su koma. Anan kaga waliyi zai iya aikinsa, ko da wataƙila matar nan ta ce za ta koma, ai in ya hana ta bai laifi ba, ko kuwa saboda a yanda yake gigitar kuɗi zai iya yi. Kuma abin mamaki, bari ku ji wani abin mamaki, an yi ya sake ta, ya ƙi sakinta. To shine wai aka wai ane ya tambayi malamai ya za a yi. Na ce tab wannan fatawar ai inda za a ja masa aya da hadisi zai karɓa. To ta ce kuma wallahi malam yana da ƙarfin da ba a yi sa aka da shi a shari'a ba, don duk wani alƙali ko wani lauya a ƙasar nan komai wallahi yana iya ba da kuɗin da za a abin nan. Ya ƙi, ya ce ta dawo kan ƴaƴanta, amma fa bindigarsa tana nan. Allah ya sauke. Wallahi malam kaina ya kwance, na rasa yadda zan yi da matan nan abin nan. to ita tana zauni ita bata koma ba shi kuma yake sakin ta ana ta abin nan tsoro to kaga da a ce alƙalan akwai Allah a cikin sha'anin su yana zuwa automatically kamata ya sallame ta ba ta takarda ya ce shi ya sake ta tunda alƙali yana da damar ya iya sallamar mace to amma babu tace abun ana tabi ana tabata lokaci malam a kira mu muje kotu ai ta turanci a ce a dawo aje a dawo shi ita ta rasa yadda za ta ita kuma gaskiya ta gaji rikicin aure Allah karba mu da shi to nan Allah ya hana ayi ne dan saboda son zuciya ko kuma fusata ko bacin rai Ma'aqil ibn Yasar ya ce ƴar uwarsa ba za ta koma ba saboda wani abu da yake kullace da shi akan me akan mijin shine Allah ya ce to fala ta'dhuluhunna an yankena azwajahunna to wannan bangaren kenan abu na ƙarshe ana samun kuma son zuciya dangane da su iyaye mata misali yanzu idan mahaifiyar matarka ba ta yinka to za ta iya kashe maka aure wataƙila mutum yana zaune lami lafiya da shi da matarsa amma mahaifiyar ba ta yi wataƙila ba ka yi mata kaza wataƙila ba ka bari a yi son zuciya da ra'ayi ko ba ta kai returns akwai matar da ta bugo mu ta ce malam yaya za mu yi ne da harkar mahaifan nan na ce me ya faru ce wallahi malam ina zaman lafiya da mahaifiyata ai da mijina amma bini mahaifiyata sai dai ta aiko ta ce a tura mata 20,000 ta ce hajiya ina zan samu 20 banzan bazara duk kudin da mai gidan naki yake da shi ke baki da 20,000 ki je ki san yadda zaki nemo mun nan 20 ta ce wallahi ɗan bayan lokaci a turo mana buhun shinkafa da katan ɗin taliya ta ce hajiya ina zan samu a so ɗinsa zan ɗauka an kawo ki je ki ɗauka ni ba uwarki ba ne ubanki kaza kaza yana cikin kaza kaza ta ce wallahi malam ta turo buƙatu kuma idan ba a yi ba ta zage zage ta ce kuma wallahi lokaci lokaci mijin yakan dan kulla 10,000 10,500 20,000 ya ce kaiwa wance kaiwa hajiya amma bata wadatu ba saboda kawai ta aurar da yarta ga wani mai hali ta samu fida da za ta rinka tsotsar kuɗi ita wannan uwar matar kenan so sukan mayar da in an yi aure su mayar da gida ne na arziki da za su rinka samun su kuma a zuga mata ta abin shine matar wai take ta mamala ya halatta dauka cikin kuɗinta kuɗinsa in bata na ce bai halatta ba to kuma ai za ta tsine mun nace ko ta tsine miki tsino ba za ta miki ba ki gaya mata baki da shi ta ce ba nan sana'ar komai malam komai yana mana ya ba mu abinci ya ba mu ya kai mu asibiti ya mana kaza amma uwata ta matsanta ya za a yi to wannan ya za ka yi kuma wallahi idan ba ta yi mata da'a ba sai ta tsine mata ko ta rabu da ita to kun ga akwai matsaloli kwaɗayi in Allah ya jarraba mutum da kwaɗayi ya shiga uku mutum ya zo yana roƙon sirikinsa kujerar makka ko kujerar umra sirikinka yana auren yarka a gaya wa alhaji Allah dan turo mana za mu je umra ka ji dan Allah me haka wannan wulakantar da kai dan ya dauka ya baka maka ce ba wai wancan ka tsare darajarka so ana samun waɗannan mushkiloli kuma a ƙarshen labarin wannan auren mutuwa zai iya yi dan wannan uwar za ta iya sa ƴan nan sai ta kace wannan auren akan buƙatar ta ita kanta na duniya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka gyara halin mu da dabiyar mu Allah ka sa aljanna ce mu komar mu Allah ka ji gan magabatan mu ka ji gan iyayenmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato